الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يسراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آية والباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جلتا يبود قوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى مهل الجم ويقوى ويقومي وان دي رايا مزوى وان يمتي مي البركة يمتي الله رباشا بيوك وترمضان هجرا من ذر رحمة صلى الله عليه وسلم دا قرمك زوى مدينة دا شكرا دبو دا قريب دا أربعين دا شدا wanda ya daidai da 12 ga watan Maris shekara ta 2025 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya kara hada mu a wannan cibiya mai albarka Markazu Abdullahi bin Abbas wacce take anguwar Kurbai cikin garin Zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da ɗaya daga cikin ibadoji waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so a raya wannan wata da su ma'ana kokarin karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala da kokarin fahimtarsa da tasirantuwa da shi da dauko abinda aka sani daga duniyar sani zuwa duniyar aiki muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da yima wannan littafi kyakkyawar ruko da kyakkyawar fahimta ruko da fahimtar da za su taimake mu wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da samun yardarsa da samun babbar tsira da babbar rabo duniya da lahira Allahumma amin bayan haka kafin mu ci gaba akwai sai mu karanta tambaya daya kuma mu akwai takarda wacce ake neman addu'o'i a ciki mai takardar yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna roƙon wannan majalisi mai albarka a sanya waɗannan ƴan uwan namu guda biyu a cikin addu'a a roƙa musu Allah ya ba su lafiya na ɗaya Captain Iyal na biyu Alhaji Usman Hayatu Allah ya saka malam da alkhairi ya ƙara lafiya to jama'a ga bayin Allah guda biyu waɗanda ba su da lafiya akwai ta uku ma iyata za a yi mata surgery an jima insha Allah ni ma sai in barar addu'a ce so muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya gaba ɗaya kuma duk wanda bai da lafiya duk inda yake Allah ya tausaya masa ya ba shi lafiya ya sanya jinyarsa ta zama kafara gare shi masu lafiya kuma Allah ya ƙara mana lafiya gaba ɗaya tambaya ta biyu tambayar jiya ce da ya kamata a ce an karanta sai na gaire lokaci kawai sai muka tsallake ta ban manta da abin da aka rubuta a ciki ba an nemi bayani akan macen da take al'ada brown din jini da take gani a ƙarshen al'adanta shin yana cikin al'ada ne ko ko tsarki ne kamar yadda muka sani abin da ya shafi jinanan mata mace malamar kanta ne wajen ta yi sharhi ta yi bayanin abin da take gani na hakika to in ta iya ba da bayani gamsasshe to daga nan sai fatawa gamsasshiya ta biyo ba idan aka yi rashin sa'a ita macen mai fatawa ko mai fatawa akan jinin koda namiji ne bai bada gamsasshen bayani ba to ba lallai fatawar ta kasance ta yi daidai ba sai dai a ce in kaza ne to kaza ne misali wannan tambayar da aka yi jinin wanda yake gauraye da ruwa shi ba jan jini ba sosai shi kuma ba ruwa ba brown brown haka shin ana kirga shi a cikin al'ada ne ko baya cikin al'ada to sai a ce ita ce za ta kara bayani shin a cikin kwanakin da ta saba ne wannan brown brown din yake zuwa ko ba a cikin kwanaki ba na ɗaya kenan na biyu shin sai da aka samu yankewar jinin gaba ɗaya sannan kuma sai aka samu fitowar brown ɗin ruwa kaga ita ce za ta yi bayani a takaice idan mace ta kasance tana al'ada na kwana biyar misali ko kwana shida ko bakwai sai brown ɗin ruwa ya zo a ƙarshen al'adarta a cikin waɗannan kwanaki bakwai ko huɗu ko biyar ko shida ba tare da ruwan ya ba tare da jinin ya yanke ba misali ƙarshen jinin sai kawai ya koma brown brown kuma a cikin kwanakinta to wannan ana kirga shi daga cikin jinin al'adarta saboda ne saboda dalilai biyu na farko a cikin kwanakinta ne har yanzu na biyu ba a samu yankewar jinin da ya saba zuwa ba sannan wannan brown din ya zo mun fahimta yanayi na biyu ya kasance wannan jinin da yake gauraye da ruwa mai ɗan haske-haske kuma mai brown brown haka misali ya kasance ya zo ne bayan gama kwanakinta tana kwana bakwai sai ya kasance sai a kwana na takwas ya zo duk kwanakinta ta saba bakwai 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 sai da jini ya kafe gaba ɗaya babu shi wanda daga cikin alamomin tsarki shine busewar al'aura ya kasance babu jini to sannan kuma abu na biyu ya kasance a wajen kwanakinta ne guda bakwai shikenan sai a ce wannan ruwan fasu-fasu da ya fito ko mai haɗe da gaurayen jini kaɗan ba za a kirga shi a cikin jinin al'adanta ina fata mun gane yanayi na uku ya kasance bayan al'adan sannan an samu yaƙini cewa an samu tsarki da alƙassatul bayda ɗan farin ruwa ko mai zare-zare da yake fitowa fari wanda shi ne bango mai raba tsakanin jiya al'ada yau tsarki to sai da aka same shi har mace ta koma ta fara ibadojinta kila ta ɗau azumi kila ta fara salloli yau gobe kawai sai wannan ruwan mai haske mai gauraye da jini ya zo to kunna la na'uddu sufrata wal kudrata ba'da quhri shay'an ba a kirga shi a matsayin cewa jini ne ya dawo kawai zaki ci gaba da azuminki zaki ci gaba da ibadojinki wannan shine a takaice wallahu ta'ala a'la wa a'la na'am akramaka
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
idan ba a manta ba a majalisin da ya gabata mun koro bayani na karshe wanda yake da alaka da wannan aya ta wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون وأكون من الصالحين آية تكي زابرة دوان ديكي داما damar kusantar Allah damar kyautata alakar shi da Allah damar yawaita ibada damar daukakuwa da kauce ma duk wani aikin ashadda zunubai to mutun yayi kokari cikin hanzari ya nesanta kanshi daga waɗannan zunuban ko kuma ya sukwani dokin shi cikin sauri ya ƙara yawaita aikin alkhairi kafin damar ta kubuce ya zo yana da na sani ko yana cizon yatsa to fa'ida da muka tsaya akan ta ita ce mimma razaqnakum Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku ciyar daga abin da muka azurta ku wannan lafazin yufidu limtina lafazi ne da yake nuna kyauta karamci daga Allah to Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake karamci da shi ya bayar da shi ashe yana so mu ni'imtu da shi kenan mun fahimta Allah subhanahu wa ta'ala yana so mu ni'imtu da kyautar da yayi mana saboda inda ba a so ka ni'imtu ai da ba za a baka ni'imar ba kuma a ce razaqnakum mun azurta ku to sai mu ce wannan lafazin wannan kalmar tana tabbatar da cewa ashe ni'imtuwa da arzikin da Allah ya baka ba laifi bane kuma ka tashi ka nemi arzikin ma ba laifi bane sannan idan kana hasashen a waje kaza zaka samu arziki a hanya mai kyau a mutunce ba laifi bane shine muka fara kawo kissar Abu Ubaida da yaje garin Bahrain bisa aike na manzon rahama sallallahu alaihi wasallama manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya tura shi yaje kasar Bahrain ya karbo jizya ma'ana ya karbo haraji da abinda yake na haƙƙin Allah da sadaka da zakka da Allah ya wajabta ma bayansa Abu Ubaida yaje Bahrain ya dawo da ya dawo sahabban manzon rahama sallallahu alaihi wasallama sun ji labarin cewa Abu Ubaida ya dawo sun san cewa ko manzon rahama sallallahu alaihi wasallama in dai dukiya ta zo to raba ta ake yi baya taskance komai bai buƙatar komai a ciki ba dan jiya da shekaran jiya an saba ba su bada ba su zo ba ko mata ba su nema ba to da aka zo aka yi sallah manzon rahama sallallahu alaihi wasallama ya sallama sallah sai aga ya tashi ya fita ah sabai suka dan jira ko a ce dai gashi to ashe ba laifi bane idan ka dan jira ka jira ka ji shiru kai magana amma kai magana cikin hikima ko ba bara kake yi ba idan bara ce ko abin nan kaga akwai zubar da mutunci ba abin da ake so bane manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga masallaci ya kama hanya zai fita sai sahabbai aka ce assalamu alaikum rasulullahi aka dan gaggaisa body language nasu sai ya isar da sako ka san akwai wani sakon da idan ka zira ma mutum ido kuka yi arba da shi kwayar idan shi sai ta faɗa maka wani sako da za ka gane ko da bai ce komai ba aina ka kaddallata ainihin yaminka ala ashiya alaula huma ma kuntu adriha mai hikima yake cewa wai da na zira maka ido ne muka yi arba na kalli kwayar idanka sai kwayar idan ta zama jakadiya mai isar da sakon zuci abin da ke cikin zucin sai ya bayyana a kwayar idan wannan baina kausain ko in bracket ka bude baka ka rufe yana daga cikin sirrin da yasa Allah ya ce ya lamu kha'inatal ayuni wa ma tukhfi sudur mu koma kisar Abu Ubaida da abin da yazo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da sahabbai la'allakum sami'tum anna aba ubaidata qad qadima bi shay'in min al-bahrain yace da alama babu mamaki labari ya ishe ku cewa kun ji cewa Abu Ubaida ya dawo daga Bahrain sahabbai suka ce na'am ya rasulullah eh da gaske ne mun ji sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yace abshir wa amilu ma yasrukum yi murmushi ku kwantar da hankalinku sannan ku ji daɗin abin da zai zo muku na alkhairi ma'ana nan inda dukiyar ta zo wajen bayarwa ne ba wajen ruwa ba ne nan ɗin gidan karamci ne nan gidan ungo karɓa ne sallallahu alaihi wasallam shi kanshi karamci yana koyon karamci daga karamcin mai karamci sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wata kalma sai ya ce wallahi mal faqra akhsha alaykum walakinni akhsha an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man qablakum فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم ba ina tsoro ina muku tsoron talauci bane abinda nake muku tsoro shine a baza muku arziki duniya ta bude gare ku kaga wannan bishara ce afakaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa sahabbai ko da kuna rayuwa cikin talauci gogaji bi za a yi arziki duniya za ta bude hanyoyin arziki za su baje a gaban ku sai dai inda matsalar take ita ce ko shine idan aka bude muku kofofin arziki kamar yadda waɗanda suke jiya da shekaran jiya su ma aka buda musu kofofi da taskokin arziki to sai a samu munafasa ku dinga rigirgi akan samun duniya wannan yaji cewa wane jarin shi kaza ne ya za a yi yafi shi karfin jari wancan yayi sabon gida ya za a yi wancan yayi gidan da yafi nashi wannan ya shigo da R 2022 ya za a yi shi kuma ya shigo da R 2024 mai numfashi mai raba misali sai kasance wannan shine mablaghukum min al-ilmi wal aql shine abinda kuke bacci ku tashi da shi duk lokacin da zuciya da kwakwalwa suka cika daga da waɗannan tuntuntunin an samu matsala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fatuhlikakum kama ahlakatkum sai wannan competition din da gasar sai ya zama sanadiyar halakar ku kamar yadda waɗanda suka je da shekaran jiya su ma duniya ta halaka su wannan hadisin jama'a akwai fa'idoji da yawa a cikin shi fa'idar farko tabbatar da afshiru wa amilu ma yasurrukum wanda ya daidai da mimma razaqnakum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da cewa ku shakuru munku za a baku ku shakuru munku ku yi murmushi dukiya za ta zo ku shakuru munku arziki yanzu zai zo ashe kamar yadda Allah ya ce mun azurta ku lafazi ne da yake nuna karamcin Allah da kyautar Allah da agajinsa da kyautar Allah ga bayinsa to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana faɗa akan abin da ya shafi dukiya da abin da za a samu cewa ku yi murna to ashe in ka ga wani yana murna da ƙarin tattalin arzikinsa da ƙarfin jarinsa karka ce kai ka cika san duniya a'a ga shi Qur'ani da hadisi da hadisai abin da ke tabbatar da cewa yin murna da samun wani abu ba laifi bane ina matsalar take abin da kai murnan nan akan samun shi ya shagaltar da kai a samu abinda aka ce karka kuskura ta siffanta da shi na la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah bayan haka wannan hadisin yana fa'idantar da mu wata fa'ida mai muhimmanci ita ce kamar yadda ake jarraban mutum da dukiya haka nan za a iya jarraba shi da talauci kamar yadda za a iya jarraba mutum da talauci haka nan za a iya jarraba wani da dukiya saboda haka kada mutum ya dauka cewa talauci shine kadai jarrabawa hasali ma malamai arifai masana suna tabbatar da cewa matsalar da take tare da dukiya ta bangaren jarrabawa tafi matsalar da take tare da talauci inda talauci ba abin so bane amma Allah yana cewa innal insana la yabgha an ra'ahu istaghna bai ce an ra'ahu iftaqara ba yaushe daga kafada yake zuwa yaushe jin kai da daga'awa da nuna isa suke zuwa suke ziyartar zuciya lokacin da mutum ya ga cewa karfin tattalin arzikinsa ya yi yawa dukiyarsa tana ambaliya tana kawo kumfar karfin tattalin arziki saboda haka ana jarraba mutum da talauci kamar yadda ake jarraba mutum da dukiya hasali ma kada mutum ya ga idan yana hanyoyin arziki suna budewa ya ce mu ai alhamdulillahi ba abinda zamu ce ma Allah ai mu alakar mu da Allah mai kyau ce a a yawan dukiya ba alama ce dake tabbatar da alakar ka tana da kyau da Allah ko kuma duk wani kasuwancin da ka fuskanta ka ga riba 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 ba yana nufin wai Allah ya yarda da kai bane amma idan ya kasance mutum mutumin arziki ne dukiyar an samu ta ta hanya mai kyau kasuwancin ana neman yardar Allah da shi ba saban Allah sai mutum ya ga kofofi na ta bude wato alamar ni'imomin Allah ne ke karuwa cikin kasuwancin sa a cikin hada-hadar sa amma akwai saban Allah akwai danna haƙin Allah kaga kuma duniya na ƙara budewa to wannan wa umli lahum ne innaka yidima ce daurin talala ne kafin Allah ya kama mutum ina fata mun gane saboda haka wannan ka'idar ka dauke ta akan komai a cikin mulkin ka a jagorancin ka na gida a wajen aikin ka duk inda kake sai kaga kofofi na budewa na sauki da albarka da azahiri sai kuma kaga tabbas abubuwa na alaka da Allah suna tafiya daidai ana kulawa da haƙin Allah haƙin kaza komai na tafiya to sai a ce Allah san barka alhamdulillah amma aka san haka amma kuma duniya na budewa to wannan ba abin sha'awa ba ina fata mun gane wannan hadisi fa'ida ta gaba hadisin na tabbatar da cewa nutso da ninkaya a cikin tekun duniya hanya ce ta halaka idan aka manta da asalin abinda Allah ya samar da kai saboda shi Allah ya samu dace وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وسدد شما لمي سنكف هجا جوانا آية وجن تبتد تيوى متمن دا ألا يباش دوكيا دوكي يد تئس زكا haka nan ba sidi ba sadada ba dalili ya jinkirta zakato yayi aikin da Allah bai so haramun ne jinkirta zakka ba tare da wani uzuri ba me dalili suka ce ai gashi Allah yana magana akan zakka sai ya ce ku fitar da haƙin Allah daga cikin abinda Allah ya azurta ku kafin lokacin da ajalin ɗayan ku zai zo muku to shin ɗayan ku ya san san da ajalin zai zo bai sani ba to sai zakka ta wajaba yau sai mutum ya jinkirta ta gobe jibi gata kwatsam sai ajali ya zo bai da uzuri saboda Allah ya bashi dama kuma shi ajalin nan bai da lokacin da mutum zai gane cewa ga ajalin ya zo kafin lokacin ballantana ya ce bari ya sauri ya zo sai in kwatsam ya zo to ashe alaƙantar da aikin wajibi da wani abin da baka san da zai zo ba kuma alhalin zai iya zuwa ko da yaushe yana nuna ashe ko da yaushe ka fitar da haƙin Allah ke mun fahimta fa'ida ta gaba wannan ayar da Allah ya ce ku ciyar da daga cikin abin da Allah ya azurta ku sannan aka ambaci a nadamar da za ta samu wanda bai aikata aiki na ƙwarai ba hujja ce mai ƙarfin gaske wacce take tunkuɗar da shubuhar ɗan jabariya masu cewa duk abin da ka ga mutum ya yi Allah ne ya tilasta masa akwai wannan mummunar aƙida me yasa muka ce wannan ayar hujja ce da take tunkuɗar da ko kifar da wannan hasashen nasu da tunanin shine idan da duk abin da mutum ya yi haka Allah ya so kuma Allah ne ya ce ya yi to da ba za a ce ku yi sauri ku aikata min kawai an yace ahadakum al-maut ba a ce duk abin da bawaye Allah ne ya tilasta masa shi bai da nayi kamar mutum ne aka daura hannayensa da kafafuwansa kuma aka wurga shi a cikin kogi saboda haka ba yin kanshi bane a wannan fahimtar sai kimiyar fahimta ce fahimta ce wacce take ba daidai ba idan da haka ne da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ce ku ciyar ba to tunda an san cewa sai yadda aka yi da kai to ai sai ba sai an umurce ka ba dai kenan na biyu kuma ba za a ce kai maza maza ka aikata kafin lokacin nadama yazo maka ba a'a mutumin da aka tilasta masa yayi abu idan bai yi ba me yasa za a daura masa nadama ai bai kamata a ce karye nadama ina fata mun gane wannan hujja ce mai karfi wacce ya kamata mu yi la'akari da ita duk lokacin da muke tattaunawa da masu irin wannan fahimta Allah ya sa mu dace na'am akramaka
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون
الله سبحانه وتعالى يقول ولن يؤخر الله نفسا في سوري ku ciyar da abin da Allah ya wajabta muku ku ciyar kafin ajali ya zo muku domin idan ajalin ya zo fa to lan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah baya kara ma wata rai ko da second daya kari akan abin da tun asali aka rubuta cewa za ta rayu na daidai wannan adadin kwanakin shekarun watannin satittukan mintuna seconds ko kasa da haka ma Allah baya kara ma mutum daidai da kwayar kasa da second na lokaci akan abin da Allah ya diban masa na cewa shi zai rayu daidai wannan gurgudan a duniya walan yu'akhir Allah nafsan nakira fi siyaqin nafi tufidu al'umum duk wata rai ko wata rai ce idan ajalinta ya zo to ko shakka babu ranar da Allah ya rubuta ranar ita ce ranar karshe to ba a ƙara komai dole a wannan yinin a tafi ko a wannan daren a tafi ko a wannan yammacin a tafi ko a wannan safiyar a tafi sai Allah ya ce idza jaa ajaluha idan ajalinta ya zo ashe ajalin wance ba zai taba zama ajalin wance ba ajalin wane ba zai taba zama ajalin wane ba shi yasa sai kaga mutane a jirgin ruwa duka suna tare jirgin ya nitse duka kowa ya mutu amma mutum ɗaya ya rai saboda shi lamya ce ajaluhu ba ajaluhu bane hu din ajalin da sunanka yake zuwa ba kai din ba kai da sauran insha Allah ma'ana shi yasa masu hikima suke siffanta mutuwa ko ajali kamar kibiyar da aka rubuta sunan mutum aka aiko ta kuma harbin nawa ne na mala'ika bisa umarnin Allah ba yadda za a yi kibiyar ta kauce ko kaga an yi hatsarin jirgin sama sai ka ji an ce wani ya rayu sai ka yi ta mamaki ya aka yi shi ya rayu saboda shi lam ya'ti ajaluhu shi ajalinsa bai zo ba ko kaga wasu sun yi hatsari a mota ka ce idan ka ga motar ba yadda za a yi kai tunanin wani ya fita motar ta moka ɗaya ta lauye ta nane ta lakuta ta kananne amma sai ka ji an ce ga wani ya fito kila ko ƙwarzane ma a jikinsa babu ba a rubuta ba lami a ce ajalu sai ka ga wani kuma ya ɗan yi wani accident inda a ma'aunin hankali da tunani bai kamata a ce ma fatarsa ta fashe ba amma sai ka ji an ce a yi rai ya yi halinsa ko ka ga wani gashi lafiya lau an yi accident ɗin jikin bai fashe ba kila wani internal injury ne kila ma a cikin ma ba wata cutar amma ajalin ya zo kai wasu ajalillukan jama'a ko wasu hatsarurrukan ajali na zuwa ne ba ta sanadiyyar ba wai ajalin bane ba wai hatsarin bane yayi sanadiyyar daukewar mun fahimta a yanzu misali wani Allah ya kiyaye mu yana cikin mota sai ya ga motarsa ta fuskanci wani dutse ko ta fuskanci wani kwazazzabo za ta fada saboda firgicewa sai heart attack bugawar zuci sai ta kama shi sai ko zuciyar tana bugawa sai rai halinsa sai ko motar ta je ta bigi abinda za ta buga ta tsaya amma shi ya mutu tun kafin motar ta tsaya kaga ashe ba hatsarin ne asali ba bugun bane ya zama sanadiyar ajali tsoron hatsarin ne ma ya haifar da ya zama sanadiyar ajali ina fata mun gane saboda haka wannan yake tabbatar da cewa idza jaa ajaluha ajali yana zuwa ne lokacin da Allah ya kaddara ya zo yawan magana akan mutuwa ba shi yake kawo mutuwa ba wasu daga cikin mutane da an fara magana da Allah ku daina magana akan mutuwa saboda su sai su dauka wai hirin mutuwa ko posting a Facebook ko sa hanyoyin kafafen sadarwa idan kai magana akan mutuwa sai ce kai yana tsoron yakar a ce kaga posting dinsa na karshe kenan akan mutuwa ma yayi a'a idan kullun zakai magana akan mutuwa ka shekara 50 illam yati ajaluk falan tamut in ajalinka bai zo ba za ka mutu ba har sai randa ajalin ya zo idan baka taba magana akan mutuwa ba ko so daya ka rayi shekara 100-200 ajalin zai zo walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallahu khabirun bima ta'malun lallai Allah subhanahu wa ta'ala masanin hakikanin ayyukan da kuke aikatawa ne ta fuskanin yadda kuke aikatawa kuma tabbas mai bada labari ne akan dukkan ayyukan da kuka aikata lafazin al-khabir sighatu mubalaghatin mushtaqqatun min al-khibra lafazi ne da yake nuna kaiwa matuƙa na siffantuwa da abin da aka siffanta abin siffantawar da shi nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ɗaya daga cikin siffofinsa masu tsarki da sunayensa masu daraja al-khabir to sai ka ce fa'il wanda yake fa'ilantar da mubalaga kaiwarsa matuƙa wajen abubuwa kamar haka na ɗaya sanin abin da ya faru na biyu sanin abin da bai faru ba na uku sanin abin da bai faru ba inda zai faru a wace fuska zai faru na hudu sanin abubuwa a hakikanin yadda suke na biyar taskance su na shida iya ba da labarin abin da ya faru waɗannan siffofin ko ɓangarorin guda biyar ɓangarori ne daga cikin ma'anar sunan Allah ko siffar Allah ta al-khabir idan muka lura za mu ga a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallahu khabirun bima ta'malu a wani wajen kuma sai mu ji Allah yana cewa wallahu bima ta'maluna khabir ko to me bambanci duka ɗaya ne wallahu bima ta'maluna khabir wallahu khabirun bima ta'malun ka'ida da ya kamata mu rike a Qur'ani ba yadda za a yi lafazi ya canza kuma ma'anar ta zama ɗaya dole akwai wata hikima akwai fa'ida ƙari wanda za a same ta ta sanadiyar saba wallafin za yanzu idan aka ce wallahu bima ta'maluna khabir da wallahu khabirun bima ta'malun asalin ma'anar ɗaya ce wajen ilimin Allah da faɗin saninsa da taskance ayyukanmu da gwanancewa wajen ba da labari ma'anar ɗaya ce amma fa akwai ƙari na hikima da saƙo wanda yake bambantuwa tsakanin lafazan guda biyu abinda yake tabbatar da wannan shine duk inda ka ji an fara gabatar da bima ta maluna sannan khabir in ka kalli siyakin ayoyin zaka ga ya sha bamban da siyakin khabirun bima ta'mal. Muna tare? Haramma. Misali, bari mu ƙara cisawa. Duk inda Allah so da yawa a Qur'ani, duk inda ake magana akan aikin bayi, aikin bayi, jerin gwanan zancen ko bayani ya zo ne akan magana akan aikin bayi, to so da yawa ana gabatar da ta'maluna ne sannan khabir. Mun fahimta? Duk inda ake magana akan Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan aikinsa, mulkinsa, ikonsa, saninsa ga gaibu, sanin abin da yake koyuwa a cikin zukatan mutane, to an fi gabatar da khabirun ne sannan ta'malu ko taf'alu. Haka ne yaran mun. Misali, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa. Sai Allah ya ce mai inna Allah khabirun bima ta'malun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa. Ana magana ne akan munafikai, ba sai kun rantse ba, ai rantsuwar ku Allah ya san me zukatan ku ke dauke da shi lokacin da kuke rantsuwa, wannan gaibu ne ko ba gaibu ba? To khabirun bima ta'malun, sai aka gabatar da khabir. وترى الجبال تحسبها كو تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. سيتمر إنه خبير بما تفعل. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. أي شيء الله إنه خبير بما تفعل. To mun tunda mun ambaci biyu, bari mu cike fa'ida mu ambaci biyu misali na bima ta'maluna khabir. Wannan kar ta zama misali, mu dauke ta din kada a ce an ambace ta. Kana da qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi فالذين آمنوا أنفقوا لهم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سياكي أنا مغنى أكن أيكم باين wa malakum alla tunfiqu fi sabilillah. Ko kwatan kwacin wannan ayar, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah walillahi mirathu samawati wal ard. Sai Allah ya ce mene? Wallahu bima ta'maluna khabir. Kaga bima ta'maluna khabir da khabirun bima ta'malun, kowanne da siyaki da jerin gwanan inda yake zuwa, wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Wannan yake nuna maka cewa Qur'anin nan akwai bayin Allah masu bibiyan lafizansa, masu bibiyan jumlolinsa, masu bibiyan kalmominsa, masu bibiyan harfansa. Duk wata kalma da ka sani akwai bayin Allah masana da suka tsaya suka bibiye ta, ko wata jumla ko ya aka gabatar da kaza ba kaza ba, duk Qur'ani da ka sani gaba ɗaya akwai masana da suka yi bayani akan wannan. Sai dai ya kasance alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani bai sani. Kaga kamar irin waɗannan takdimi da ta'khiri da kaza, akwai wani littafi bil munasaba mai matukar muhimmanci da dalibai za su same shi, zai fasa maka kwakwar fa'idoji da suke da alaka ko da suke da alaka da gabatarwa jinkirtawa me yasa aka ce kaza me yasa ba a ce kaza ba mun fada ko sai gobe adatul qur'an ko adatul qur'an al-uslubiyya adatul qur'an al-uslubiyya adatul qur'an al-uslubiyya na wani babban malami masanin qur'ani masanin larabcin qur'ani Rashid Al-Sinyan littafin sa mujalladi biyu ko uku yana da matukar muhimmanci a wannan babu duk sanda dalibin ilimi ya same shi to ya dinga ganin irin shigen irin waɗannan fa'idojin kenan ta babin abin da ya shafi uslubin qur'ani shi yasa tun daga sunan da ya rada ma littafin ma abinda al'adar qur'ani ta bangaren uslubi wajen gabatarwa jinkirtawa cewa kaza ba a ce kaza ba in ka shiga ka dinga ganin irin waɗannan fa'idojin kenan kai ba ma uslubi ba kalma akwai waɗanda suka yi rubutu akan kalma ɗaya a Qur'ani kawai sai su dinga bibiyanta ko da kalmar sau ɗaya ta zo a Qur'ani akwai kalmar da sau ɗaya ta zo a Qur'ani amma sai da aka yi rubutu akan ta babban littafi tuntune mai warawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwab lafazin murawada lafazi ne duk a Qur'ani ba inda yazo sai a waje ɗaya a suratu yusuf kuma akan kissar yusuf din da matar sarki sannan a wani yanayi guda daya saboda haka kalma daya ce tilo a cikin qur'ani tilo a cikin sura tilo a cikin kissa tilo a yanayin da aka ambace ta to wani bawan Allah masanin qur'ani masanin larabci sai ya zo ya muku shafi 400-500 akan wannan kalmar in ka gane cewa ilimin nan fage ne ba shafa labari shuni ba ne ba ina ganin ba ne ba ya kamata ba ne wasu suna bata dare su koye shi su bata dare su raya kenan su rubuta sai kawai wani kuma yana nan ne a kishingide ya rika keta qur'ani yadda ya so ba haka abin yake ba fanni ne ilimi ne a koya sai a fahimci yadda ya kamata sai nake tunawa da wani bawan Allah shekara 24 da suka wuce ya yi rubutu a kan kalmar alhaqu kawai da ta zo a Qur'ani alhaqu da kake gani da yanayin sabaninta ta zo bil haqqi min alhaqqi fal haqqa wal haqqu aqulku min haqqan ala duk inda ta zo ya bi Qur'ani ya ciro kalmomin alhaqqu haqqan kaza da sauransu guda 263 su ne a Qur'ani sai ya zo alhaqqu ta farko ita nan din a ina ta zo sannan me take nufi a nan me ya bambanta ta da can me ce ce alhaqqu ta farko a Qur'ani arama taba ganin ga wani abu nan akan matar sarki a kusa-kusa duk da dai kusa da fada ba ambatan wannan amma dai inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna good morning to ta biyu ba hakku ta biyu haba mala alhaqqu min rabbika ban siyar ba hakku ta biyu tana tare da hakku ta uku to in fasa muku hakku ta biyu tare take da hakku ta uku taron momi ya ne wala talbisul haqqa bil batil wa tattumul haqqa nace muku tare suke sai ka tuna ina ne hakku suka zo su to ta uku ba ta hudu ta zo ina ta hudu ta zo na to ci gaba na وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين
بغير الحق.
To muna Bakara, to ina haƙu ta ƙarshe a Bakara?
An jirkita ruwa an na? Yawwa arama, yawwa.
Haƙu ta ƙarshe a Bakara ayar dai, a ina to?
Allah sa ba cinkacin ta kai ba.
Aha, fa’in kanan ladi alaihin haƙƙu, safi a nau da ifa nau, la ya safi wa ayyumin lahuwa fari mai wani.
To, ita makaran haƙƙu guda nawa ne yanzu?
Haƙƙu 21 ne a makaran. A taƙaice jama’a, mun yi wannan sakin layi ne domin a fahimci yadda ma’abota ilimi suke tsayawa su yi ta rubuce-rubuce. Yanzu shi wannan da ya yi rubutu mujalladi biyu ko uku a kan alhaku ba, wallahi al’arin, kawai a kan kalmar alhaku a Ƙur’ani. To kai kana ganin wanda ya shiga wannan tekun, ya hango girman shi da zurfinsa zai riƙa keta shi yadda ya ga dama ba tare da ilimi ba. Saboda haka mu riƙa kaffa-kaffa da abin da ya shafi ketawa cikin Ƙur'ani ba tare da ilimi ba. Abu ne da yake tada hankali, ka ji wani ma cikin sauƙi zai iya cewa yana gani kaza a Ƙur'ani, kana gani abinda ake haɗa shekara da shekaru a yi tafiya a jenan domin a fa’idanto wata fa’ida guda ɗaya, a fahimci wani ilimi guda ɗaya, a fahimci wata aya. Kai kawai kana kishingida ka ce ina ganin kaza, kuma ba wai bisa wani ma'auni na ilimi ba, ba bisa wani ginshiki na fahimta kyakkyawa ba. Shi yasa wallahi jama'a, ina rantsewa da mahaliccin sammai da ƙasai, kun ga zama majalisin tafsiri da ake yi, wallahi kyautata zato ne kawai da ɗan sanar da abin da aka sani. Amma idan ka kalli girman Ƙur'ani da faɗinsa da girman mai magana a cikin ayoyi, sai ka ji kai baka san komai ba wallahi. Kuma wallahi da ke sani ce ba abin da mutum ya sani. Kawai dai an yi a tara ne kuka sa mu a lungu aka ce to kai zo kai bayani, shi ne muke dani. Amma wallahi ba abin da mutum ya sani na Ƙur'ani. Girman ayoyin da martabansu da tsadansu da saƙonnin da suke ɗauke da shi, wallahi ba ka san komai ba har sai ka riƙa jin kunyar Allah a ce wai kai ne mai yin tafsiri. To amma dai ba yadda aka iya. Wato, kai, Allah ya sa mu dace. Mu dai ci gaba da bayani ba tafsiri ba. Walan yu'akhirallahu nafsan إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أنا الله سبحانه وتعالى ينا تشيوا الله بايا جنكر تامري إذن أجلن تيازو. To ya zami da hadithin manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam, wanda hadithi ne muttafaqun alaihi, hadithin Anas bin Malik da Abu Hurairah, wanda manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahima. Duk mutumin da ya kuri, yau ina dan jin azumin faka, duk mutumin da yake son a yalwata masa arzikinsa, sannan wayunsa alahu fi asarihi, sannan a ƙara masa yawan kwanakinsa, a jinkirta masa kwanakinsa, to falyasil rahimahu, ya riƙa himmatuwa wajen sadar da zumuncinsa. To wannan yu'akhirallahu nafsan, kuma nan an ce kuma in kana so a ɗan ƙara maka,
ka sadar da zumunci shin akwai cin karo kenan wannan ma ilimi ne daga cikin manyan ilmomi na Qur'ani da hadisi da usul da fiqh gaba da shi ma wannan fagen an yi rubuce-rubuce masu dimbin yawa masu dadi wannan yana daga cikin ilimin da nake tsananin so na Qur'ani a ce wannan ayar kaman ta yi karo da kaza ina jin dadi ina jin kwakwalwa tana budewa in naga haka saboda ne dama ce na kasu kwani dokin fahimta sai ka ji kwakwalwar tana zagayawa koda baka bata izini ba subject ne na musamman wanda ake koyar da shi a marhalar PhD a kasashen Misra, kasashen Saudiya, kasashen Sudan. A nan yana da kyau mu fara fahimtar sakon da hadisin yake dauke da shi a gurguje. A matakin farko shin abinda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi furuci da shi na cewa wanda yake so a jinkirta masa, a tsahirta masa, shin yana nufin daga shekara 50 ne ya koma shekara 60? Misali ga ɗanladi. Ɗanladi mai yawan sada zumunci ne. Sai a ce, "A, to, saboda yawan sada zumuncin sai yanzu an ƙara masa shekara 10 a kan shekara 50 ɗin da da aka ƙaddara cewa zai." Shin haka ake nufi? Wasu malamai suka ce, "A'a, abinda ake nufi, wa yun sa'alahu fi atharihi, ana nufin albarka ne." Sai ya kasance zai rayu shekara 50, amma albarkar shekara 50 ɗinsa tana daidai da ɗan shekara 100. Shi yasa sai ka ga wani ya yi shekara 50 a duniya, amma in ka kalli albarkar rayuwarsa, sai ka ce kai ka ce ya kai 80 ne 70 a duniya. Kaga in reality a hakikanin adadin figa na shekarun shekara 50, amma kuma a wajen tasiri da albarka da kaza shekara 70, to dama me ake nema, yawan koko albarka? Albarka. Wasu ka ce, "A'a, abinda ake nufi, ana nufin za a kautar masa da duk wani abin da zai shagaltar da shi ya ɓata masa lokaci a rayuwa." Saboda haka sai ka ga shi kullum bai da lokacin da zai ɓata. Saboda me? Shi yana da inda zai je. Sai ka ga shi duk wata shiririta, duk wani lokacin da za a ɓata baya. Wannan yana daga cikin albarkar rayuwa. Yana daga cikin abin da sadar da zumunci kuma yake bayarwa. Wasu ga cikin malamai suka ce, "A'a, ana nufin hakikan ne a ƙara masa." An rubuta cewa zai rayu shekara 50 a Lauhul Mahfuz, amma zai sadar da zumunci za a ƙara masa 10, saboda haka zai rayu shekara 60. Amma a wajen mala'iku, su abinda suke da shi shekara 50, su ma ba sa sanin zai rayu shekara 60 sai lokacin da Allah ya ce kaza, a canza kaza zuwa kaza. Wannan shi ne ma'anar, ko ita ce ma'anar, "Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit ko wa yuthabbit wa indahu ummul kitab." Kuma a nan ma ilimin Qur'ani zai taimake ka wajen fahimtar wannan fasara. Ta ina ilimin Qur'ani? Siyakin "Yamhu Allahu ma yasha'u." Allah yana goge abin da ya so, yana tabbatar da abin da ya so. "Wa indahu ummul kitab." Ashe ba ummul kitab ɗin aka goge ba? Me ummul kitab? Allahul Mahfuz. Ashe ba Allahul Mahfuz ɗin aka goge ba? Saboda haka sai a ce Allahul Mahfuz. Misali, akwai wani dan wani zai zo duniya lokaci kaza, zai bar duniya lokaci kaza. Idan ya zo zai sada zumunci zai yi kaza, Allah ya san wannan ilimin Allah. To idan ya yi wannan zai rayu shekara kaza, inda bai yi ba zai rayu shekara 50, in ya yi kuma zai rayu shekara 60, amma Allah ya san zai yi ɗin, sai kuma ya yi ɗin sai ya rayu 60. mun fahimta akwai bayanai masu tsawo amma dai wannan su ne a dunkule abinda za mu iya cewa walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun wannan lafazin jama'a yana tabbatar da cewa watan wata rana za a yi hisabi watan wata rana za a tsayar da kai za a tsayar da mu za a tsayar da kowa a bijiro ma kowa da aikinsa sunan Allah da siffarsa na khabirun yana tabbatar da cewa akwai hisabi akwai tifiye akwai bayani akwai karɓar littafi yi kokari ka karɓi littafinka da hannun dama sai ka zama mai bishara kana cewa haƙu muqra'u kitabiya yi kokari ka kauce ma aikin asha yi kokari ka tuba daga dukkan kurakuranka da zunubanka sai ka samu natsuwa da kwanciyar hankali ranar tashi alkiyama Allah ya azurta mu da karɓar littafin mu da hannun dama Allah ya azurta mu da samun yardarsa Allah ya azurta mu da yin farin ciki da walwala idan muka koma gare shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ayoyin surar munafikai ta kare sai kuma surar tasbihi insha Allah gobe suratul taghabun wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.